من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis a yau 9 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau 25 ga watan 2 shekara ta 2026 miladiya domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci na Masjidul Huda da ke wannan gari na Dauraji RA Katsina State. Idan ba a manta ba, a jiya mun kwana akan ayoyin wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allahi hadithan. Insha Allah akwai wata tambaya da ta zo mai mutukar muhimmanci wanda kuma dama mun yi dakon wasu bayanai a wannan karkashin wannan ayar. To naga insha Allah yau zamu dauraya akan wannan ayar alabashi kuma sai mu dora da izinin Allah. Amma gabanin nan akwai tambaya daya zuwa biyu da ƴan uwa suka yi. Tambaya wannan yake cewa bayan yayi sallama da fatan alkhairi yake cewa ni direba ne. Ƴan fashi suka tare ni amma na taka guda ɗaya daga cikin su ya mutu, shin zan yi azumi 60 ko ba zan yi ba? Da Allah ya isar da wannan tambaya zuwa ga malam. To ga tambayar ka ta iso, amma bayaninta da warwara daki daki filla filla, ka bibiyi karatun da zamu yi na kwana ɗaya zuwa biyu bayan waɗannan ayoyin. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an. Ina fatan fahimta wannan amsar za ta fito, kuma zaka ji ina hukuncin ka yake da izinin Allah, saboda kada mu fada kuma tun daga bayani ne yana jira mu ba sai mun yi riga malam masallaci ba, ko da yake wani riga malam masallacin ai abin kyau ne ko? Yawwa. To wannan kuma yake cewa da Larabci ya rubuta ta, zan karanta kamar yadda yayi ba tare da neman sa gyara ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yace hafizakumullah ya sheikh wa baraka fikum wa baraka Allah fikum aidan. Yace hunaka man yusallimu bi hadhihi tahiyyati. Ina fada yadda ya rubuta. Ama alaikum, lama alaikum, salamu alaikum. Kun fahimci me yake nufi ko? Yace salamu alaikum bi tashdidil lam hakada. فما حكم التسليم بهذه العبارات افيدونا جزاكم الله خيرا وجزاك الله خيرا كما با واي زانشي غا واس ان غاره غاره da zamu alarauchin ba sakon da ya fito ko kuma kuma kun fahimta ma'ana abin da yake cewa shine akwai wadanda idan zai yusallim bi hadhihi al-ibarat yana yin sallama da wadannan ibarori wani in zai sallama sai ya ce ama alaikum sai ka ce mai ciwon baki wani kuma zai ce menene lama alaikum wani kuma zai ce salamu alaikum wani kuma salamu alaikum da bi tashdidil lam. To wanne ne kuma ba wanne bane? To ita ma amsar wannan shi yasa nace yau zamu reverse, zamu dawo kan wa idha huyitum da wasu bayanai da bami ba, zamu isar da bayanan da yake akwai dangane da bayani akan sallama ko gaisuwa insha Allah. Kai ma ka biyo mu yanzu da kanta zamu fara wannan karatu insha Allah. Akwai tambaya ta ƙarshe, yayi dogon bayani, tambaya ce da neman shawara, yake bayani akan assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam da fatan an sharuwa lafiya, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya, Allahumma amin. Yake cewa malam idan ɗaya daga cikin ina ɗaya daga cikin masu ko mai sauraron karatunka a ko da yaushe, Allah ya saka maka da alkhairi da gidan aljanna madaukakiya, wa iyyakum jami'an. Yace Allah ya ji kan iyaye wa iyali albarka, Allah ya ji kan iyayenmu waɗanda suke raye, Allah ya karfafe su kuma ya ma iyalinmu gabaki ɗaya albarka. Tambayar ita ce, yake cewa malam tambaya ta anan ita ce, akwai masallacin da muke yin sallah a cikinsa, kuma gaskiya duka masu jagorantar masallacin suna da matsaloli tun daga kiran sallah, sannan su ma limaman suna da tasu matsalar dan masallacin ba shi da liman daya amma dukkan su sun yadda da salatul fatih an gane ko kuma suna yi idan an gama sallah malam na kasance mai bin waɗannan mutane sallah malam yanzu yawan halartar da nake masallacin sukan bani limanci in ja sallah amma ni bana yin salatin kuma sun yarda in ja su saboda duk da tijai ne amma ina bin su ne domin wata rana ina fatan masallacin zai iya dawowa na ahlus sunna to Allah ya sa yace malam yanzu zan iya hakura da masallacin in canza ko kuma in ci gaba da zuwa har Allah ya dawo da shi hannun ahlus sunna a tashi lafiya nagode daga mai sauraro yace komanda isar da ita ga malam to ga komanda ya isar da tambayar ga reni abin da yake akwai shine ita sallah a fari kana dubawa kaga wane ne kwararre gogaggen liman domin ka bi shi sallah ita sallah ba a rufa-rufa ba a solidarity akan wanda bai iya sallah ba ka bi shi ina fatan fahimta yo ai ganganci kenan wasa da rai yanzu zan tafi Lagos zan je na hau jirgi ko zan hau mota na ga mutum yana timbele cikin giya yana rangaranga kuma ce Allah dai yake Allah kai mu lafiya kuma na je na hau ba mai hankalin da zai je ya hau wannan mota ina fatan fahimta ko kuma ka ga mutum a cake yake ya dumama yana cikin wani yanayi na maye ka ce Allah ya kai mu lafiya a wannan ai ganganci ne zaka remi kwararren direba masanin hanya wanda ya san lafiyar mota kai kamu da sababi ina fatan fahimta sannan a hau titi kai ainihin wato du'a us-safar Allah ya kai ku lafiya an gane da kyau to wai idan zaka yi tafiya kana neman kwararren direba ko kuma kwararren kamfani da ba a cika samun matsala wajen hanyar sufuri da shi ba to ina ga kuma kwararren direban da zai kai ka zuwa ga buwaye Allah subhanahu wataala limamin ka direba ne limamin ka sa'iq ne tsakanin ka zuwa ga Allah madaukakin sarki yafi direban rayuwarka da zai kai ka daga guri zuwa guri dan haka ka zaba ka darje wane ne ya iya qur'ani wane ne ya iya sallah domin sallaka tana da karbuwa da kuma samun ladaddakin ta gurgurdan yadda aka samu kwararren limami kwararren mai karatun alqur'ani ina fatan fahimta kada ka zo ka bi wani bayan sallah so da dama wani zai sallah amma yana jin kunci kai wani ma in ta kama har ya so ya tsaki yo ina dalili ka nemi inda ba za ka yi ba mana musamman idan ka fi shi qur'ani ko makamancin haka to dan haka ne kakan nemi wane ne kwararren limami to amma shi yadda ya mana bayani anan akwai wata maslaha da za ta bayu akan yake kokarin yin wannan sallah a masallaci to anan kuma sai ka duba menene abin da zai je ya dawo tunda ya fada iyayenmu ne dattawa suke yanayin sallah a wannan guri to kaga shi kuma ba limami bane amma yana da tunanin nan gaba tunda in yaje za a bashi limancin to kai kuma ai ba mu auna kaman ga ka cancanta ko baka cancanta ba ina fata mun fahimta amma in ka san kana da cancantar da zaka iya jan limanci kuma aka baka to wannan ba abu bane na wai in ka nema kai laifi ina fata mun fahimta akwai lokacin da kake neman abu a baka shi saboda ka cancanta akwai kuma lokacin da neman ba a bukatar sa me abu galibi shi ake zuwa a nema amma akwai lokacin da in ka nema ba laifi bane an gane da kyau to idan wannan manufar ce saboda ana tattausarsu ne saboda zuwa wani lokaci ana sa ran gurin za a canza wannan yanayin shikenan sai su zama a matsayin rarrashi ne zuwa ga lokacin da Allah zai dawo da wannan matsayi ayi abin da ya kamata ina fatan fahimta ba laifi dan ka ci gaba da zuwa ana baka sallah watakila masallacin ya canza daga dabi'ar da ake na ba daidai ba domin ya zama mai daidai ina fatan fahimta Allah ya gane da mu wannan kuma tambaya da yayi na abin da ya shafi na sallama ita kuma akan ta zamu tashi da izinin Allah malam zai maimaita mana ayoyi guda biyu mu sake bayani da su akan su sannan kuma mu shiga gabar gaba da izinin Allah na'am malam me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha إن الله كان على كل شيء حافظا حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
Ubangiji Allah madaukakin sarki yace wa idha khuyitum bi tahiyatin kuma idan an gaishe ku da wata gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha to kuma yarda mafi kyawun gaisuwar da akai muku awrudduha ko kuma ku mayar irin wadda akai muku inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai hisabi ne akan dukkanin komai Allahu la ilaha illahu Allah madaukakin sarki shine cikakken ubangijin da babu wani Allah in ba shi ba la yajma'annakum ila yawmil qiyamati wallahi Allah zai tattara ku zuwa ranar tashin alqiyama la raiba fihi babu kokonto a cikin hakan wa man asdaqu minallahi haditha wane ne yafi Allah gaskiyar zance akwai shi ko babu muka ce babu wannan mutumi ko babu wannan aljan ko babu wannan halittar subhanahu wata'ala to a daidai wannan gaba abinda ya faru shine gaisuwa da muke bayani akan ta ba haka kawai ayat ta zo ba jiya muna bayanin cikin a gurguje ba mu tsaya mun fito da abinda ya kamata mu sani na ayar ba to insha Allah a yanzu daidai gurgudo abinda na faɗa a jiya bai zamo na maimaita shi ba zan faɗa abinda watakila ban faɗa a jiya ba amma samun takamulin bayanin ayar ka hada bayanin jiya da na yau kada kai hukunci akan bayani daya ina fatan fahimta abinda ya faru shine a da al'adar larabawa wajen gaisuwa a tsakaninsu shine suna cewa hayyakallah hayyakallah ma'ana buƙatu ne suke roƙawa Allah ya ainihin wato rayar da mutum ka san abinda suke nufi a lokacin gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna da wani bangare na ainihin wato tauhidi na rububiyya an gane da kyau to suna da wannan dabi'a ma'ana yad'u lahu bil haya suna roƙawa mutum ya samu rayuwa mai kyau to wannan sai ta zamo hayyakallah shine gaisuwar da suke a tsakaninsu amma lokacin da musulunci ya zo sai aka cire wannan hayyakallah sai aka mayar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina fatan fahimta to wannan abu na farko kenan wani zai ce to menene bambanci tsakanin fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'ana assalam da kuma wancan na hayyakallah akwai bambance ta fuskoki mabambanta na farko annal hayya idza kana saliman kana hayyan la mahala yu'ai in dai rayayye ya kasance salim ne ma'ana mai lafiya ne sosai to wannan ai rayayye ne la mahala ko da baka yi masa wannan fatan ba dama ai shi mai rayi in dai yana da rai kuma lafiyayye ne ko baka ce masa hayyakallah to dama rayayye ne walaysa idza kana hayyan wa kana saliman ina fatan fahimta ba kamar idan ya zama rayayye amma kuma ba shi da lafiya ba ina fatan fahimta wannan ɗaya kenan dan haka sai aka ce musu a canza daga wannan hayyakallah zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan tafi zamowa atammu wa akmalu tafi cika tafi kamala akan hayyakallah ina fatan fahimta sannan na biyu fadin cewa assalamu alaikum lafazin assalam ismun ne min asma'illahi ta'ala alhusna suna ne daga cikin sunayen Allah kyawawa domin ya ce walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da kyawawan sunaye ku roke shi da su kuma mun ce dama ana tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ana kamun kafa da su ina fata mun fahimta inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ashe assalamu yana daga cikin me sunaye na Allah madaukakin sarki الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر كاجي كينا السلام دغا نني aka samu na aminci da gaisuwar da Allah madaukakin sarki ya yarje mana wannan tasa ya fi cika da kamala akan hayyakallah na lokacin larabawa sannan fadin da mutum zai ce ainihin wato assalamu alaik wannan bishara ce da mutum yake wa mutum da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali sabanin abin da zai zama hayyakallah wanda ba za ta fa'idantar da irin wannan abin da ke ciki ba ina fatan fahimta to don haka da yan uwa zuwan da duk abinda musulunci yazo da shi ya canza wa abinda larabawa suke a da to na qur'anin nan yafi na da na musuluncin nan yafi na jahiliyyar nan da ake ko kuma yafi na farkon musulunci gabanin a canza shi misali zamu zo ko in ce mun karanta da ku lokacin larabawa al-masal indahum ma'ana karin magana a wurin su shine al-qatlu anthalil qatli kisa shike maganin kisa in baka san ai kisa to ka kashe wanda yake kisa wannan masal ne karin magana ne al-qat'a menene al-qatlu anthalil qatli to amma shi qur'ani da yazo bai ce wal-qatlu anthalil qatli ba me yace walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ma'ana kuna da wanzuwar rayuwa matukar kun tabbatar da qisasi a tsakaninku wanda ya kashe a kashe shi wanda ya cire wani hakori a cire masa wanda ya cire wani hanci a cire masa wanda ya cire wani kunni a cire masa wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-an wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas to shi yasa yace Allah walakum fil qisasi haya ina fatan fayuta to kaga shi yasa Imam Suyuti cikin Majma'ul Bahrain wa Matla'ul Badrain ya kawo abin nan fuskoki masu tarin yawa da yake nuna maka balagar waccan aya akan wancan matsal din ta inda ya fi shi to haka shi ma nan soke hayyaka Allah da assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana da fuskoki da yawa da ba sai mun fadada ba ƴan uwa idan muka hangi alqur'ani zamu ga yana da wasu fuskoki mabambanta da yake amfani da wannan suna na assalam misali fuska ta farko Allah madaukakin sarki ya yi wa mu'minai sallama da karan kansa subhanahu wata'ala ya gaishe su a wurare da dama kusan kace gurare 12 a cikin alqur'ani ya gaishe su da wannan suna guri na farko Allah madaukakin sarki ya yi wa mu'minai sallama tun fil azal an gane fil azal ko cincin da talatale saboda Allah ya ce al-malikul quddusus salam kaga assalamu wannan yana isharin cewa akwai aminci da gaisuwa ta Allah madaukakin sarki a cikin wannan suna din cikin suratul hashr ina fatan fahimta saboda ya siffanta da wannan suna din al-malik al-quddus assalam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir sannan wuri na biyu a cikin alqur'ani ubangiji Allah madaukakin sarki yayi gaisuwa ga annabi nuh alayhi salatu wassalam wanda wannan gaisuwar kai ma ta shafe ka a matsayinka na yau na mu'mini qila ya nuhu bit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala wa ala umamin mimman ma'ak ina fatan fahimta ma'ana kaga shi ma an yi wa ainihin wato a dukkanin wani mu'mini Allah madaukakin sarki yayi sallama ga annabi nuh alayhi salatu wassalam sannan an sanya wannan nasabar wa wannan sallamar wa duk wani mu'mini yana da kaso a cikin wannan gaisuwar da Allah madaukakin sarki yayi ina fatan fahimta wuri na uku a cikin alqur'ani da Allah yake gaisuwa irin wannan shine gaisuwar da Allah yayi wa mu'minai ala lisani jibril a harshen mala'ika jibril tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr ina fatan fahimta wuri na hudu wato wannan gaisuwa tazo akan harshen annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da yace wassalamu ala man ittaba'al huda wassalamu ala man ittaba'al huda ina fatan fahimta dukkanin wanda yake neman shari'a to akwai wannan gaisuwa da Allah ya yarda da ita a harshen annabi Musa alayhi salatu wassalam ina fatan fahimta kuma mu'mini a kowace yushe ai su ne suke neman shari'a ai ko wuri na biyar da Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan gaisuwa ga dukkanin wani mu'mini a harshen annabi Muhammadu sallallahu alayhi wasallam Allah ya ce qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ina fatan fahimta ma'ana alhamdulillah ay wa qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa al-ibad alladhina istafa min Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah bayan Allah wanda Allah madaukakin sarki ya zabe su ai su ne shiga na farko mu'mine ko kamar yadda Allah ya ce thumma awratnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah izuwa karshe wuri na shida ubangiji Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yin wannan gaisuwa ta bangaren abin da ya shafi al-mushafaha ne al-mushafaha ma'ana annabi ya fare yi wa wasu mutane kebantattu sallama wanda a cikin suratul an'am Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ko fa innahu ghafurur rahim qira'o'i ne guda biyu anna da anna anan ko inna da inna anan ko anna da inna ta biyu duk an karanta ma'ana kaga Allah madaukakin sarki yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fare wa waɗannan mutanen sallama tunda lokacin gabaninta an ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati ko bil ghudwati bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون إنا فتهم فيمتا تو إذن كزومس وأنن تو النبي صلى الله عليه وسلم أكتي فقول سلام عليكم كتي أمنت الله يتبت أغريكو ina fatan fahimta guri na bakwai wanda Allah ya umarce ko an ce aka shelar yin wannan sallama ga dukkanin mu'minai Allah madaukakin sarki ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin wato yin sallama ayiwa mu'minai sallama shine wannan gurin da malam ya karanta a yau wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ina fatan fahimta guri na takwas Allah madaukakin sarki ya ce ko kuma yayi wa dukkanin wani mumini sallama a harshen mala'ikan mutuwa alladhina tatawaffahumul mala'ikatu zalima tayyiban na zalimi tayyibin yaquluna salamun alaykum kagani salamun alaykum mala'iku lokacin da suka zo daukar ran mumini za su ce masa salamun alaykum abinda malamai suke cewa shine inna malakal mauti hakika mala'ikan mutuwa yaqulu fi udhnil muslim yana fade a ainihin wato kunni na musulmi mu'mini assalamu yuqri'uka salam ya salam waye assalamu ubangiji Allah kenan ko yuqri'uka salam yana karanta maka sallama la ilaha illallah Allah ka ji yadda wannan kalma mai dadi an zo daukar rai fa a ce Allah yana gaishe ka assalamu yuqri'uka salam kamar yadda aka aika mala'ika jibrilu ya gaisar da ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wace ce nana khadija kuna na aisha nana khadija kuna na aisha khadija kuna na aisha to ni dai na dan yi muku wani amma ɗayan biyun su dai ko yawa Allah madaukakin sarki ya aika mala'ika jibrilu akan cewa yana gaishe ta to dan haka nan mala'ikan mutuwa shi ma zai zo ya gaya maka assalamu yuqri'uka assalam wa yaqulu ajibni fa inni mushtaqun ilayka sai ya ce wato ka amsa mini saboda ni ina kwadaituwa zuwa gare ka kware da gaske wa washtaqtu washtaqatil jannatu wal huru al-ain ilayka washtaqatil jannat wal huru al-ain ilayka wato aljanna da hurul ain suma suna wato muradin suna mararinka suna sauraronka fa idza sami'a almu'min albishara lokacin da mu'mini zai ji wannan bishara me zai ce ya qulu limalakil maut sai ya gaya wa malakul maut lilbashiri minni hadiya to wanda yazo mini da bishara nan yana da hadiya yana da kyauta wala hadiyata kuma babu wata kyauta a az min ruhi sama da in baka ruhi na ka dauka ina fatan fahimta ko akwai wata kyauta sama da wannan dan haka faqbit ruhi hadiyatan laka dauki ruhi na wannan hadiya ne gare ka ina fatan fahimta haka wannan malaman tafsiri suka kawo musamman Razi cikin tafsirinsa guri na tara ƴan uwa da Allah madaukakin sarki ya yayabi ko in ce yayi amfani da wannan kalma na assalam shine assalam wannan suna na aminci da gaisu wannan yana daga cikin al-arwahi at-tahira al-mutahhara Allah yake cewa wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin kaga fa salamun laka wannan aka sa masa aminci su aka sa wannan aminci wadanda suke al-arwahu at-tahira ma'ana ruhi wanda yake mai tsarki mumini wanda zai je ga Allah madaukakin sarki fa salamun laka min ashabil yamin Allah ka sa mu na daga ciki na goma ubangiji Allah madaukakin sarki yayi ainihin wato gaisuwan nan ga dukkanin mumini a harshen ridwan waye ridwan wanda shine ainihin wato mi tsaren gidan aljanna lokacin da yake gaya mana cikin zumar wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi izwa qarshe ma'ana kaga kenan suka yi musu bishara da cewa menene suka gaya musu wannan ainihin wato kalma din wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin wuri na 11 wato idan aka shiga aljanna mala'iku za su ziyarci muminai idan suka ziyarce su babban abin da za su zo ba za su ce hayyakumullahu ba wannan gaisuwar ta musulmai shine za su yi musu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubatta ina fata mun fahimta yan uwa guri na karshe na 12 assalamu wannan amincin ko gaisuwan nan daga Allah madaukakin sarki take ba tare da wani shamaki ba tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam ya salam gaisuwar su ranar da za su hadu da Allah madaukakin sarki ita ce salam ai assalamu alaikum gaisuwa ce ta mutan duniya muminai kuma gaisuwa ce ta mutan aljanna da izinin Allah dan haka afshu salam ku yada sallama saboda da ita ne za mu shiga gidan aljanna insha Allah gurare 12 wannan wajahi na farko kenan wajahi na biyu ɗan uwa yana daga cikin addala'ilul qur'aniyya ma'ana dalilai na qur'ani da suka zo dangane da falala ta wannan sallama da yake nuna maka akwai wasu mafiya tsadan lokuta guda uku a dukkanin rayuwar mutum lokaci na farko shine waqtul ibtida na biyu waqtul maut na uku shine waqtul ba'd ma'ana waqtul ibtida lokacin farawa lokacin da aka haifi mutum kenan wai na biyu lokacin da ainihin wato mutum zai koma ga mahalicinsa lokacin mutuwa na uku shine lokacin da za a tashi ainihin wato mumini to dukkanin waɗannan lokuta guda uku sai da Allah madaukakin sarki ya sanya aminci kamar yadda ya karrama annabin Allah annabi Yahya alaihi salatu wassalam ya karrama shine ta yanda yayi masa alƙawarin aminci yayi masa alƙawarin wannan assalamu aminci kenan ƴan uwa gaisuwa ce da take da aminci a cikin ta wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya dukkanin aminci ne lokacin yawmul ibtida lokacin haihuwa da lokacin mutuwa da kuma lokacin da za a tashe shi ma'ana lokacin alkiyama kenan wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya ina fatan fahimta haka annabi Isa alayhi salatu wassalam shi ma qur'ani ya hakaito mana an sanya masa wannan amincin lokacin haihuwarsa lokacin mutuwarsa sannan da kuma lokacin da za a tashi ranar tashin alkiyama wassalamu alayya yawma amutu wa yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya kaga yawma wulidtu ranar da aka haife ni da ranar da zan mutu da ranar da zan koma ga mahali da ranar da za a ainihin wato tashe ni dukkanin Allah ya sanya musu aminci wanda daga wannan suna ne na sallama da Allah ya yarje mana ina fatan fahimta wajahi na uku da za mu tsaya a kansa ƴan uwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya soya ambaci girman annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin salati da taslimi gare shi sai ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna alayhi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ina fatan fahimta sallallahu alayhi wa sallam to abin da ya faru shine shi dan uwa a wannan tambayar tasa da yayi ya faɗi wata kalmar da in baka yi wasa ba sai ka haɗu da Yahudawa a karkashin wannan ayar yadda suke a tambayar ya ce wani idan yazo yana cewa assalamu alaikum haka ne ko ba haka ba to duk wanda yace maka assalamu alaik wai mutuwa akan ka kenan ina aminci a cikin wannan lafazin babu aminci an gane da kyau to abin da ya faru shine wato bayan an hakaito wa a wannan aya ta sauka sai Yahudawa suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce assalamu alaik ya salam wai suna nufin al-maut ala Annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi fa ba Yahude duk lokacin da zai musguna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma musulmai to sai ya musguna dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bakin ciki abin ya bata masa kwarai da gaske an gane da kyau kada ku manta lokacin da waccan ayat ta zo sai Yahudu ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ra'ina 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 tana da kal harshen damo tana dauka intadirna tana dauka ahmaquna wa ar'anuna tana dauka tsahirta mana jinkirta mana iya wancan sai a kara mana kuma tana nufin wawan cikin mu da wato kalma mai nauyi mai zagi an gane da kyau to su idan suka zo sai su ce ra'ina an gane da kyau suna nufin menene layyan bi alsinatihim wa ta'nan fitin shi yasa Allah ya ce minal ladina hadu yuharrifuna alkalima an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fitin ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا to sai Allah madaukake su ma sahabbai in suka zo sai su ce ra'ina amma dukkanin sahabbai suna fadin ta ne da menene da kyakkyawar manufa ra'ina bi ma'ana intadirna ka tsahirta mana ina fatan fahimta to da Allah ya so sai ya ce kada a kuma fadin wannan kalmar ta ra'ina saboda tana da harshen damo ka rabu da cewa kai me kyan kake nufi ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirin adabun alim ya ku wadanda suka yi imani kada ku dinga cewa ra'ina walakin wa qulu dhurna wasma'u ku ce a tsahirta mana dhurna wasma'u a jinkirta mana ina fata mun fahimta to dan haka a yau ɗan uwa dukkanin wata kalmar da take da harshen damo wannan mai kyau wannan mara kyau kuma wasu za su zaci in ka faɗa mara kyancan ake nufi musamman ga janabin Annabi sallallahu alaihi wasallam kai taka tsantsan kai kaffa kaffa ka lissafa ka gani wacce ce tafi dacewa ga janabin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam kai ko ba su ba gama abinda kake so ka isar domin a fahimce ka ina fata mun fahimta saboda menene kada wasu su dauki magana ka su canza maka ita ka zabi mafi dacewa wacce ba za a samu harshen damu ba ka fada ka kubuta har ga wanda zai saurare ka ina fata mun fahimta yoso da dama sai ka koro bayani sai ka shiryo bayani kana so ka sauka to amma saukan zai bayu wani in ka fade ta zai zaci wani abu daban wallahi wata maganar sai ka so ga abin da zaka fadi amma cikin ɗan kankanin seconds zaka lissafa ba mu kadai da ku muke anan ba akwai waɗanda suke bibiyan mu da nesa in ka fada ga abin da zai jawo wallahi sai Allah ya maka gamdakatar ka fadi wata kalmar da tafi dacewa ba waccan da kai niyan ba ina fata mun fahimta to ya kamata duk mai wa'azi duk mai isar da sako ya san suwa a gaban sa ina karatun sa yake zuwa ina fata mun fahimta ballantana ga janabin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani zaka ji yana ta ina ba inan bace a yana neman me yafi dacewa ne ina fata mun fahimta yana neman me zai sa lafazin da yafi dace wanda ba zai zama masa matsala a shari'a ba matsala a harkar tsaro matsala a kaza da kaza da kaza ina fata mun fahimta Allah ya gane da mu to haka Yahudawa suke zuwa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kaya masa wannan mummunar kalmar da zagi da cin mutunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa sai ya bace ji ba dadi dan haka fab'athallahu jibrilu alaihi salam sai Allah ya aika mala'ika jibrilu lokacin da suka gaya masa assalamu alayka dinnan yace in kana alyahudu yaquluna assalamu alayk idan har yahudawa suna fadin wannan kalma to fa ana aqulu ni wa kenan subhanahu wa ta'ala Allah yace to shi yana fadi daga nan can fawqi sab'i samawat kenan yana cewa assalamu alayka aminci ya tabbata gare ka manzo sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan fahimta. Dan haka sai Allah ya saukar da inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan haka idan suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sai su ce assalamu alayka ya rasulullah, amincin Allah ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah. Kenan sallallahu alaihi wasallam daga wannan zaman fayuci wancan fadin ka na cewa assalamu alayk ya fadi. Dukkanin mai fadin haka ko ciwon baki kake ka iya murguda bakin ya fadi daidai, dan wannan halaka kake jawa mutane kace assalamu alayka ko kuma salamun alayk, wannan shine lafazi mafi dacewa. An gane da kyau? Ko dai kace assalamu alayk ko kuma salamun alayk, amma a cikin sallah wanne ake fadi? Assalamu alayk a cikin tahiyya kenan. Ina fatan fahimta. Ma'ana ana karanta shi mu'arrafan ba munakkaran ba. An gane da kyau? Zamu dan ji bayani kadan a kasa da izinin Allah. To wannan kenan. Gaba ta gaba ɗan uwa, idan mutum zai shiga guri, idan ka shiga gida, gidan nan kai da ka shiga kai ake expecting daga fara yin sallama, kada kai mai gida ne wai ka shiga gida amma kai kake jira a ce maka assalamu alaikum, to sannu oga kwata-kwata. Ai ogan shine menene ka fara sallama? Ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An gane da kyau? Dalilin waɗanda suka ce shi wanda ya shiga shi zai fara yi saboda sun kafa hujja da wannan ayar ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ko biyutan ghayra buyutakum ko biyutakum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ina fatan fahimta. Ma'ana ku sallama. Ina fatan fahimta. Ma'ana ku din za ku fara sallama ku da kuka shiga koda gidanku ne. Shi yasa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da muka faɗa a jiya yace afshu salam, ku yada sallama. Wannan umarni wasu malaman sun dauke shi ne li alwujub. An gane ma'ana na wajibci ne. Al'amari na biyu, wanda ya shiga wajen mutum kamar wanda ya zo wani shago ko wanda ya zo wani guri, to kai da ka shiga ɗin kada ka yi gum wai kai mai mulki ne, kai mai sarauta ne, kai mai kuɗi ne, kai mai kaza. A'a, kai ake expecting da kai sallama ko da wa'ancan talakawanka ne. Ina fatan fahimta. Yawa kai musu sallama sai su amsa maka. Sannan abu na uku ƴan uwa da ya kamata mu sani, ita wannan sallama tana daga cikin sha'airul ahli al-islam, ma'ana alamomi na ibada ga waɗanda suke musulmai. Ina fatan fahimta. To dan haka kai ake expecting, ake tsammani da kai ba wanda yake a zauna ba. Mun ce wanda yake abin hawa shine zai yi wanda yake ba abin hawa ba. An gane da kyau? Yawa ba sai mun maimaita wannan ba. Sannan abu na gaba mai muhimmanci a ɗazu na ce akwai assalamu alaik da akwai kuma salamun alaik. Wanne ne yafi dacewa? Mu ce salamun alaik ko kuma assalamu alaik? Dukkanin babu wanda Qur'ani bai zo da shi ba, ya zo da salamun kuma ya zo da assalamu. Misali idan muka duba salamun, ya zo a cikin ainihin wato Al-Qur'ani a gurare da dama, inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Nuhu ihbit bi salam. An gane da kyau? Qila ya Nuhu ihbit bi salam, ma'ana kaga anan sai aka zo da me? Bi salamin, ba a ce bis salami ba. Ina fatan fahimta. Qila ya Nuhu ihbit bi salam, ba a ce bis salami minna ba. Wa barakatun ala izuwa ƙarshe. Ina fatan fahimta. Haka kamar yadda Allah ya faɗa dangane da annabi Ibrahim, wato qala salamun alayk sa astaghfiru laka rabbi. Kaga salamun alayk bai ce qala assalamu alaykum, sai ya ce mi qala salamun alayka. Haka a cikin kissar annabi Ibrahim yadda ya ce fa qalu salama qala salamun, ma'ana walamma ja'at rusuluna ko rusuluna Ibrahim bil bushra ko bil bushri qalu salama, sai suka ce menene? Qala salam ko kuma qala silmun. Huna qala silmun kasruhu wa sukunuhu wa qasrun wa fawqa at-turi sha'atan nazula wa fasrin an nisri al-waslu aslun dana, ma'ana qira'o'i ne guda biyu. Ko dai anan kace salam ko kuma qala silm, anan abinda yasa nake so na haka saboda wani ustazi mai yaji idan yaga ka ce masa salam a waso, haba ya shek ka cika sallamar mana, to ni ma sai na ce haba ya shek ka cika ta Qur'ani mana. Ina fatan fahimta. Qur'ani ya zo da salam kuma ya zo da silm, duk saboda takaitawa. To don haka ya halatta ba laifi bane dan ka rubuta SALAM salam yayin da kana nufin sallama ko kuma wa alaikumus salam yayi wannan lafiya lau dan qur'ani dan sunna ina fata mun fahimta ya ustazu me yaji a kaffafa a sokaka amma wanda yafin in ka rubuta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka yafi wanda ka takaita din an gane da kyau to amma wanda zai kuma abbreviation fa yasa SALM an gane SLM kai ko to ni kuma wannan bazan ce maka komai ba kai kan wanda ruwa ce za ta sa kai kuma ka takaita wannan rumus din wasu malaman suka ce baya daukan a matsayin sallama kawai ka sa SALAM din shine wahala SLM a to wannan ni dai ban san me zan ce maka ba an gane da kyau ka rubuta salam din ko assalam babu laifi wannan ya halatta amma abbreviation din nan akwai wanda malaman da suka ce a ka rubuta sallamar da kyau ina fata mun fahimta a wani gurin a Qur'ani Allah ya hakaito dazu da muka karanta wassalamun alaihi kaga kenan amfani da salam haka akan annabi sallallahu alaihi wasallam qulil hamdulillahi wa qulil hamdulillahi wassalamun ko kuma qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladhina istafa haka malaiku wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum ina fata mun fahimta cikin ra'adi wan ayar kuma Allah ya ce salamun qawlan li rabbir rahim kamar yadda Allah ya faɗa da kansa kenan a wani gurin faqul salamun alaikum dukkan wannan yana nuna maka babu laifi dan ka ce salamun alaikum ba wai salam alaikum a salamun ka sanya wannan tanwinin salamun alaikum ina fata mun fahimta akwai kuma guraren da suka zo bil alif wal lam kamar inda Allah madaukakin sarki yake bayani akan wassalamu alayya yawma wulitu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya wajen abin da ya shafi me kenan annabi Isa alayhi salatu wassalam to a gane in dai a cikin tahiyya ne a cikin sallah wannan bittifaqin malamai sun ce zaka karanta da menene attahiyatu lillahi aha ban ji ba so nake a karanta attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات ايوا السلام بذاك تي والسلام با السلام ذاك كرنتا دا الف واللام ان غاني دا كيو تو wannan kenan akwai malamai sun kara bayani wajen wanne ne yafi in ba a cikin sallah ba assalamu ne ko kuma salamu ba sai mun fadada ba ma'ana dai duk wanda ka dauka din yayi an gane da kyau yan uwa wannan lafazi na assalam da yake nuni akan aminci yana nuni idan zakai ka bayyanar da shi zaka yi wa ƴan uwa ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah aji saboda kalma ce da take nunin aminci da kuma shigar da farin ciki ga zukatan mutane sannan mu sani akwai wanda kuma suke musafaha to ita kuma a ina za mu sanya ta almusahafatu an gane almusafaha ko an gane ta arama mu yi mu gani mana ai aka ce yawan ta yafi yawan menene to wannan ita ce almusafaha ana yin ta ne da hannun dama to malamai suka ce wannan al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam galibi yake ainihin wato annabi sallallahu alaihi yake cewa idza tasafaha almuslimani idan muslimi suka yi musafaha to insha Allah tahanat dhunubuhuma kama yatahatu waraqu shajara ma'ana zunubansu yana kankara yana zubewa kamar yadda awraq ya'en itatu ganyen itatu suke zubewa kai malam mu kara mana idan muka yi haka to insha Allah zunubanmu yana zuba kamar yadda ya'en abin nan yake zuba a kasa ina fata mun fahimta yayin da zamu sai mu ce assalamu alaikum wa rahmatullah mu gaisa din ina fata mun fahimta amma fa kada ka sake ka gaisa da mace in ka gaisa da mace ka ɗebo ruwan dafa kanka yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam baya gaisawa da mace maza su aka sani da irin wannan babu laifi dan su ƴan uwa mata a tsakanin su ma sun yi irin wannan amma namiji da mace fala ina fata mun fahimta ban ji ba ni dai ban sani ba dan haka idan muka je gaba mutum zai iya zuwa ya shiga wani guri babu kowa a gurin to kawai ya ce misali kango ne naka kana gini ko gida ne kana gini ai kawai babu kowa bari na bude na shiga a'a ya akhi karim kai sallama wannan sallamar da zakai tana ja maka abu uku abu na farko in kai sallama kai sallama a karan kanka ka samu wannan amincin saboda ko ba amsawa malaiku sun mayar maka ka samu wannan amincin na biyu idan kai wannan sallamar akwai aljanu da suke gurin muminai za su mayar maka da izinin Allah. Na uku, idan kai sallama a wannan gurin da izinin Allah, ka kakkaba dukkanin shayatinul jinni, shaidanu na aljanu da suke wannan gurin za su ce, wannan mai addini ne yazo, wannan ku bashi guri, wannan ustazi mai yaji ne yazo gurin. Ina fata mun fahimta. Sannan ka buga da a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, wannan fa ita ce kyakkyawar addu'a ɗin sunna, ba tare da an ci kuɗinka a ce a kwana buzu ayi wane ne ba. Duk wani aljani ka buga masa wannan abubuwan, insha Allah zai gudu ya bar guri. Sannan aka suratul baqara ba za ka ƙara ganin sa ba. Ina fata mun fahimta. Wa idha hujjitum bi tahiyyatin, idan aka gaishe ku da wata gaisuwa, fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, to ku mayar da mafi alherin wacce aka yi muku, ko kuma ku maimaitata. Abu ɗaya zan maimaita da ne kure a jiya na ce, lokacin da wani ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum uku suka zo, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam na farkon da ya zo sai ya ce assalamu alaikum, sai na ce Annabi ya ce wa alaikumus salam, Annabi ya cika gaisuwan ne gaba ɗaya, ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, sai ya ce goma. Shi yana da goma, Annabi kam yana da nawa? Yana da 30 ɗin. Duk wanda ya zo sai Annabi ya cika masa. Ina fata mun fahimta. To don haka ‘yan uwa, mu cika sallama. Sallaman nan tana ja mana mu shiga aljanna. Afshu salama, za mu shiga aljanna cikin aminci da izinin Allah. Bari mu bar shi haka, don na ga an fara ɗaga min allon lokaci. Aran ma mai Allah ya ce a gaba, famalakum fil munafiqin.
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذروكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce, famalakum fil munafiqina fi'atayn. Allah ya ce, me yasa kuka kasu gida biyu dangane da sha'anin munafikai? Wallahu arkasahum bima kasabu, alhali Allah ne ya mayar da su baya. Arkasahum aina kasahum wa raddahum ila al-kufr, Allah ne ya maida su baya, ya maida su kafirci. Aturiduna an tahdu man adallallah, shin yanzu kuna son ku shiryar da wanda Allah ya batar da shi ne? Wa may yudlilla, dukkanin wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi, falan tajida lahu sabila, ba za ka taba sama masa wata hanya ko wani abin nan tafarki madaidaici ba. A wannan ayar malamai sun kawo sababin saukanta da dama. Idan ba mu tsaya dangane da sababin saukanta ba, to lalle ba za mu fahimci me sauran ayoyin suke nufi ba. Ina fatan fahimta. A dan lokacin da ya rage mana, za mu ji sabubban da malamai suke kawowa. A tashin fari, idan aka ce arkasahum daga arraksu ne, shi kuma arraksu shine raddu shay'in min akhirihi ila awwalihi, ma'ana mayar da abu a mayar da shi baya. Ana cewa arraksu da annaksu da almarkusu da almankusu, dukkanin su bi ma'ana wahidin. Abinda ake nufi shine ainihin wato sun koma baya, Allah ya mayar da su zuwa ga ainihin wato kafirci saboda abinda suka aikata. To wai su wane ne, kuma su waye ne muminan nan da suka samu sabani suka rabu gida biyu dangane da munafikai? Dole ba za ka fahimci wannan ayar da kyau ba, ya kai dan Qur'ani zalla, wallahi sai ka koma sababin saukar aya. Kowane dan Qur'ani zalla ku isar masa sako daga nan, famalakum fil munafiqina. Lafazin kum suwa ake nufi? Al munafiqina wa munafiqan. Me yasa suka kasu gida biyu? Wallahu arkasahum bima kasabu. Wai su wane ne ake nufi? Ai ko zaka ga ban kaura hujjar dan bid'a kenan. Zaka ga yadda ake tafsirin Qur'ani, duk yadda ya fara bayani ba tare da koma sababin nuzul ba, to wannan shine kintikirin jahili. To babu abinda zai nuna maka rashin fahimtar mutanen can ga Qur'ani sai sun zo suna magana ba tare da salo na sababin saukar aya ba. Yana cewa ku ai wasu kaza ne, ayya ya koma kuma tafsiri kenan. Ya hana Annabi shi yazo yana yi. Yan uwa, abin da ya faru shine dangane da sanin saukar wannan ayar akwai fuskoki da dama. Imam Razi ya koro su kamar haka. Na farko yake cewa annaha nazalat fi qaumin, ta sauka akan wasu mutanen da qadimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama muslimin fa aqamu bil madinati ma sha Allah. Sun zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka sauka a garin Madina tsawon wani lokaci a matsayin cewa sun musulunta. Thumma qalu ya rasulallah, daga baya suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, nuridu an nakhruja ila sahara, muna so mu fita bayan gari zuwa sahara. Fa dhallana fihi, kai mana izinin mu fita. Fa adhina lahum, dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wannan izini. Falamma kharaju, lokacin da suka fita suka bar garin Madina suka koma wannan guri na sahara din, lam yazalu yarhaluna marhalatan marhala hatta lahiqu bil mushrikin, basu gushe suna komawa zuwa ga mushrikai ba. Wasu suka ce mushrikan Makka, a hankali a hankali, mataki mataki, daki bayan daki, har sai da suka zo gabaki dayan su suka koma ga wannan shirka din. Fatakallama al mu'minuna fihim, to dan haka sai muminai na gasken gaske sai suka yi bayani a kansu. Faqala ba'duhum, sai wasu muminai suka ce da su, law kanu muslimina, da lalle sun kasance musulmai tsantsa kamar yadda muke musulunci, labaqaw ma'ana, ai da sun tsaya tare da mu, da basu je sun koma gun wa'ancan mushrikan ba. Wasabaru kama sabarna, lalle da sun yi hakuri kamar yadda muke hakuri. An gane da kyau? Ma'ana haka wasu musulman muminan suka faɗa. Wasu kuma muminan suka ce a'a, wa'ancan din humul muslimuna, musulmai ne, wa laysa lana an nunsibahum ila al-kufri, ba mu da haƙƙin da za mu ɗauke su mu sanya su mu ce sun zama kafirai, ila an yadhhara amruhum, har sai lokacin da al'amarinsu ya bayyana suna nan a musulmai. Wasu kuma muminan suka ce a'a, ai tunda suka je wajen wancan mushrikan sun kafirta. Ina fatan fahimta. Fa bayyana Allah ta'ala nifaqahum fi hadhihi al-aya, sai Allah ya bayyana da munafincin su baro-baro a cikin wannan aya. Famalakum fil munafiqina fi'atayn, me yasa ku muminai kuka kasu gida biyu dangane da sha'anin wancan munafikan? Ina fatan fahimta. To anan mun gane matashiya ko ba mu gane ba, muminai sun yi sabani dangane da wa'ancan da suka yi riddan. Wasu suka ce su din kafirai ne saboda sun yi riddan sun koma wajen mushrikai, dama munafinci ne ya kawo su. Wasu kuma suka ce a'a, suna nan a munafincin su har sai lokacin da ta bayyana cewa su din munafikai ne kafirai ne, sannan za a tabbatar da kafircin su. Sai Allah ya mayar da raddi anan, su din lalle bayan munafincin su sun kasance ma kafirai ne. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا أَيْنَ كَسَهُمْ وَرَدَّهُمْ إِلَى كُفْرِهِمْ Allah madaukakin sarki ya mayar da su zuwa kafircin su to me yasa kuke samun sabani kuka rabu gida biyu akan su an gane da kyau wannan kauli na farko kenan akwai kauli na biyu malamai suka ce nazalatil aya fi qaumin azharul islam bi makkah A'a, wannan aya ta sauka akan wasu mutane a garin Madina sun bayyanar da cewa su musulmai ne a zahiri wa kanu yu'inuna al-mushrikin sun kasance suna taimakon mushrikai alal muslimin akan musulmai za su ce su musulmai ne a baka a zahiri amma suna taimakon kafirai akan ƴan uwa musulmi faqtalafal muslimuna fihim sai musulmai suka yi sabani akan su cewa su din kafirai ne ko ba kafirai bane wata shajaru sukai mushajara sukai kace cece kuce sai aka saukar da wannan aya famalakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu wannan shine fadin Abdullahi dan Abbas da Qatada ibn Du'amah as-Sadusi kauli na uku mu karanta malam ko lokaci yayi to minti daya gaskiya ba zai bari mu kare wadancan santutuka gabaki daya ba ina so kuma mu yi tafsilin ayar fadin wadannan asalin shi zai samu fahimci wannan aya idan muka fahimce ta duk sauran dauraya ne na abinda zai zo illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sha Allahu lasallatahum alaykum falaqatalukum izuwa karshen wannan shafi sai mun fahimci wannan gaba da kyau ayi hakuri mun danyi dungu da yawa a wannan guraren ko wani lokacin yana buƙatar dungun ne wani lokacin kuma za ga muna ɗiban sa da yawa ba laifi mu kwana anan idan muka zo gobe sai mu tashi kan wannan aya mu kare shafin sannan kuma ta kila mu shiga daga bayan sama insha Allah abinda nake so na sanar da mu shine akwai ƴan uwa da suke zuwa daga nesa to dan Allah mu yi kokari mu dinga farawa da wuri yau za a ga da jiya da ƴan abin nan nayi kokari na zo da wuri to insha Allah masu dauke-dauken alheri mu dinga zuwa da wuri eh ba masu dauke-dauken can ba ko mu fara da karfe 5 a mun dan kara ya zama kamar 5 da ko minti 5 haka a ce mu fara karatu akwai ƴan uwa daga nesa domin su ma su je su samu iftar ka san shi iftar din me mata ba kamar iftarin goro shi kadai ba abinda muka fadi na daidai ubangiji Allah ya da mu cikin ladan na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda yau makama suna ba